gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma station na zangon FM a Nijar da suka hada da radio amfani da sarauniya da kubaniya. A can kuma sai gasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fage.
Jama'a, a kowace ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. Inda a yau ma 18 ga watan Oktoba na shekarar 2022 zamu yi magana ne akan yadda cin zarafi ke kawo taɓarɓarewar tarbiyyar yara.
Haka yake masu sauraron mu, muna tafa da ƙarin bayani.
Shirin namu na yau, wakiliyar fashion Hausa ta gayyato mana masu ruwa da tsaki domin tattaunawa akan wannan batu.
Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu garzaya dauran tattaunawar a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa wato Binta Ibrahim da ma bakin da ta gayyato mana.
Assalamu alaikum da sake sararafa a cikin zauren mu yau da gobe. A zauren namu yau za mu tattauna akan matsalar cin zarafin iyali wanda ke janyo taɓarɓarewar tarbiyyar yara. Cikin zauren namu muna tare da Amina mai gari Uba, Ismail Zakari da kuma Khadija Sa'ad Muhammad wanda za mu tattauna akan waɗannan illoli da abin yake iya janyowa ga tarbiyyar yaran gida. Akasarin maza waɗanda suke iya cin zarafin matansu ko kuma matan masu cin zarafin maza, tunda akwai inda ake samun haka, za ku ga ba sa tantance inda za su yi irin waɗannan aika-aika nasu. Yana iya yiwuwa su yi a gaban ƴaƴa, a gaban manya, a gaban dukkan mutanen gari ma ba tare da sun ji ɗan a cikin zuciyarsu ba. To amma akwai abubuwan da ke iya janyowa daga baya yaran ko dai su ɗauki mataki ko su tunzura ko kuma su ɗauki irin waɗannan ɗabi'u su ma su je suna yi ma sauran al'umma a cikin gari. Tayo zamu magana ne bisa ga irin abubuwan da muke ganin yana bulluwa wanda ake ta yada su a kafafen sada zumunta, inda yara sukan dauki mataki idan har babansu ya takurawa mahaifiyarsu, wanda a yawancin lokuta an fi samun haka, wato mazan su takurawa iyalansu mata. Akwai wanda uba ne ya takurawa uwa, san kullun sai ya dirmawa ta duka, kullun dai ya mai da ita kaman jakan duka irin dandambe. An yi magana an sa baki, manya sun shiga, amma har yanzu daidaina ba ta kai ga yaran ma ya nuna bacin ransa a kai. Amma duk da haka uban bai lura da cewa dan ya kawo karfi ba, har sai da dan ya dauki wani mataki wanda za a iya cewa abu ne mara dadin ji. Dan ya dauki matakin zuwa gidan mahaifiyar baban nasa, wato kakarsa, inda shi da abokansa suka zane mahaifiyar ciki da bai domin ya kai sako ga babansa cewa shi ma fa ya damu da uwarsa. Bayan ma da uban ma ya zo yi magana ya ce, a'a yaya haka, uwata baka da kai ce kwarai, ni ma uwata kake duka. To abu ya kubaci don gaskiya an taba tarbiyya a daidai wannan lokacin. Ismail, zan fara da kai ne fa, saboda ku ne maza waɗanda ake ganin ku ne abin ya fi shafa haka, don da wuya a ce ga mace mai kira wannan miji, kafin a ce mace sai an ce namiji kaman 10 zuwa sama. Ya kake ganin shi irin wannan halayya yake janyowa ga wurin taɓarɓarewar tarbiyyar yara musamman matasa?
A muka duba za mu ga cewa a wannan zamanin abin ya yi yawa, ya kai inda ake samun mazaje suna yawan dukkan mata ne. Kuma wannan matsala ya ta'allaka ne da wasu abubuwa da ke faruwa a rayuwa. Na farko dai akwai talauci, na biyu kuma rashin haƙuri ya ƙaru. saboda mun samu mata yanzu mafi yawanci suka kwatanta rayuwarsu da ɗan uwan su mata a wani gida a wasu gidaje wanda yake kawo rashin haƙuri kuma yake kawo abin da ake cewa wato confrontation ko a ce neman tuhumar namiji cewa me yasa ba kai kaza ba ko me yasa wane yayi kaza ko me yasa kuke wurin aiki ɗaya shi yana iya kaza sai ba ka iya kaza kuma na uku shine matsalar shaye-shaye idan gaskiyar magana shi ne mafi yawanci mata da maza ana shaye-shaye ba tare da ma ayyin da ana shaye-shaye ba da ina ganin ko wata ɗaya ba ba mun samu wani matsala a inda na san cewa ita matar ta ɗauko wuka shi kuma mijin yake tun da kin ɗauko wuka shi kuma sai shi da ɗaki ya ɗauko wata a ƙarshe dai auren nan ya haro
kare jini birji ne
ko amma to idan aka bincika aka yi aka dawo wannan matsalar zaki aka gane cewa ai dukkan zama suna shaye-shaye so ya aka yi suke shaye-shaye ko suke zauna gida ɗaya ba a sani ba an sani wannan ba Allah wa alam amma an gane cewa wannan babban matsalar shi ne shaye-shaye shi kuma shaye-shaye wani abu ne wanda indai kwaya kake sha Allah ya duk ranan da ya motsa yawa daren da yake kai kayan hauka musamman aka bata maka wani abu da bai dace ba sai da hakurin kai a kasa wannan shi ne matsalolin da muke fama ita wannan dabi'a ga tarbiyyar yara mummunan dabi'a na farko dai a cikin yuni ne ai sai da ko yaro ya koyi dukan mata daga wurin uban shi ko kuma da yana ma uban shi
subhanallah
ko wanda aka samu kuma yayin sabida ba a tsammani da yadda ke kuwa a tsammani ɗaya ya koyi dukan mata
ya ɗauki mugun hali
mugun hali so amma sabida al'amarin da ake yi yanzu ana kallo ana gani yau da gobe har na iya ɗaukar ɗaya so wannan abu ne wanda al'umma dole a zo a ta ja ma yara hankali a ta ja ma iyaye hankali a kan illar wannan
sa'a. Hajjia Amina Ismail ya ce kuku mutum da Ramadan wannan da kuke yawan korafi da kuma daukan wani ɗabi'u wanda ba a san dai a mutanen mu da shi ba wato na shaye-shaye da sauransu to ko ma dai menene dai ya kamata a ce ana yi ana duba yaran da ake raina a kuma san cewa haƙin jarumin a hannun ku yake me yake gani yake sawa namiji ya kalli mace a gaban ƴaƴan da ta haifa ko wasu nawa ne ko min girmansu ko min shekarunsu yayi mata abin da ya ga dama kuma ba tare da yayi la'akari da cewa tarbiyyar da yake koyarwa kenan da yaran za su iya dauka ba
to kamar yanda ya faɗa wani lokaci shanen shaye-shayen maza iya sa a ciki wani lokaci kuma shi wannan mai dukan mace mai biya ta familin da ya ga dukan mace ba wani abu ba
to shi ma gane ya gada
zai iya faru haka don zai za a daka kuma ba abin da zai faru allage ki ke banza ki wace ce kuma wani lokaci a gaban yara zaki sai ki ga ya fara tada yaro ne yana ganin ta zan iya da ke mace ma ba abin da
kuma ba inda za ta je
ba inda za ta je ko ta gudu gidan iyayenta ma wani lokaci za a abin da dinta na san akwai mata suna da nasu matsala kuma don mace za ki ga miji ya faɗa da yakin ba ki koma ya faɗa abin da bai kai na faɗa ba kin tada shi ya abin wani lokaci kuma ki dauki su matsalolin ku a gida ki faɗa wa wannan ma makwabta ki faɗa ma su family ki da sauransu so irin waɗannan abubuwan shawaran da za ki samu daga waje ma zai iya contributing ya kawo miki matsalar da za ki iya ki gaya ma mijinki maganar da bai dace ba to miji kuma in ya ji haushi ga halayen da ake ciki yanzu ya ɗau zafi da sauransu ya dawo gida ya mawuyi kwantar mishi da hankali kin fara ɓata mishi rai kin gani in wanda ya san cewa kin yana ganin ana dukan nan ba wani abu ba abin da zai ke
to kina ganin ce nan ba laifi wani na mace da ke mace
laifi ne sosai shi yasa ya kamata mu strengthening abin nan laws din mu akan irin wayannan abubuwa
wato doka dai a tabbatar da an karfafa shi cewa za a iya daukan mataki ga mutum da yake
nisa mijin da yake nisa don akwai na yi ina da makwabciya wanda mijin da shi ba abin da yake mata sai duka
shi ya riga ta
shi ya riga ya saba har da na tsohon doki waya na kira mahaifiya na tambaye na ce kina da don kullum za su zo mun da complaint zan ce kina da mahaifiya suna nan raye da mahaifinki sai ta ce mun ke suna zan ce to gaskiya wannan issue sai kun je daga root za ku je ku solve wannan issue sun san yana dukan ki ta ce eh sun san ni na shi to ki je ki ga yaran su in akwai yanda za a yi a family sai a zanna a tattauna a ga dan zai canza an ba zai canza ba kuma a sanne so har ya kai ga haka wata rana ya mata duka har 11 dare ya fito da ita waje mata duka wani ne makwabci kuma ya ce maka ya dauke ta kanta gidan mahaifinta the last one da nace ni ko sun sake a kofar daki na ba abin da zan yi na gashi don har mun tafi gidan su muka ji muka samu mahaifiyar ta aka yi magana mahaifiyar ta ce to ba za ta koma ba bare a je kotu kawai a je a kan kuma ta in ce suka je kotu yanzu an bashi laso yanzu tun da zai suka abin nan din na ga abin ya yi sauki so
idan da za a ɗauki mataki
yawwa an za a ɗauki mataki
ba zai dama yin tsauri ba
yawwa za ki ga dole za a rage yin abubuwa amma in ya niya ta bar gida ta je gidan ka kore ta ta ce ki koma nan ne dai dole za ki zana da sauransu ba a bi rutunan abun ba to gaskiya society zai zama wani iri yara kuma suna tashi suna gani bai kamata ba yara za su yi retaliate su ma su rana.
Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
Kaji cikin abin da abokan tattauna suka fara kan shi wannan matsalar na dukan iyali wanda yake iya janyo wata barbarewar tarbiyya inda kin ga ga misali inda aka bada na cewa yaran suna iya daukan fansawa wasu ta kowane hali ko wani lokacin ma uban ake iya kirba. Dan naci mahanganya abin yake.
To alhamdulillah kamar yanda suka faɗa duka abun biyu ne idan aka ce ana samun rashin fahimta tsakanin miji da mata har ana samun rigima na duke-duke dole akwai abin da yake jawo duka imma dai kamar yanda ita Hajji Amina ta faɗa kila matan tana da baki ya faɗi magana ɗaya ta faɗi 10 ko ta faɗi 20 wani ma zai kokari yayi warning din matan za ta nuna cewa na faɗa wata ta ma kira iyayen shi ta yi zazzagin da dole zai sa mutum ya fusata ya ji zai iya kai duka akwai matan da su suke wannan to wannan na farko kenan akwai wanda ita matan take ja na biyu kuma akwai wanda shi kuma namiji dama can kila ya gada yana gani ana a gidan su ko a gidan kakanninsu ko kuma yana ganin ana ma wasu dan su ma maza suna da abokai da suke ba su labari wani ba wai yana yi bane ba kuma baban shi na yi bane amma aboki ya bashi labari ni in mata na ta min laifi dukanta nake yi kuma ba abin da ake yi to shi ma sai ya nuna bari ya koya saboda haka ko tai laifi ko ba tai ba zai kirkiro abin da zai fake da shi domin ya samu
wato zai gada kenan
kwarai da gaske akwai waɗanda suke yin haka dan ko ne akwai wanda na sani wanda ke dukan matan wanda da cin farkon zaman su ba haka suke zama ba daga baya yake kira sai da yara suka ma fara yara wurin hudu sun girma kawai in sun dawo makaranta sai a tarar an rufe kofa ana dukan mama yana yi makota duk saboda gidan da suke ma gida ne na compound da ake cewa makota ne cikin cikin gida daya an hana yake wata rana da Allah ya ba matan sa ashe ta tishi ma karfi shi bai sani ba da ta samu ya rufe kofa ya samu kulli aljihu shi ko ta daga shi sama ta mai duka ta hauruwan cikin shi ta mai tana dukan shi tana ihu magota suna ayi hakuri yanda aka saba an dauka ita ai da kanshi yace wallahi yau ita take
duka
tana dukan shi tana kuka ana cewa kai hakuri kai yace wallahi take buguna da kyar aka buga kofa to tun daga ranar bata bai kara dukan ta ba to kuma wannan ina amfani da shi wurin gaya ma maza su kiyaye dukan mace karfi ba ka ganewa sai fada ya hada ka da
mutum biyayya ne
biyayya ne kike yi akwai mata masu karfi Ismail saboda idan maza ba su kiyaye ba dan idan mace bata san cewa da kai da ita waye fa karfi ba randa ka zo dukanta ta kasa daura ta gane ta fi ka karfi to yanzu kuma kai ne zaka riga shigowa da sanda saboda in baka tashi kakken sai fa ne ba jikinka zai gaya maka kwarai da gaske sai kuma idan muka dawo bangaren tarbiyya ko da namiji ne yamma mace duka ko mace ta duki namiji duka babu tarbiyya mai kyau a nan wurin saboda yaro abin da yake gani shi zai yi wani lokaci ba ma su ma'auratan ba kamar wannan misalin da na bada ai a gida akwai makota kai baka dukan matanka ba kuna mutunta junan ku kuna ba ƴaƴanku tarbiyya da ya kamata to sai zama makotan hajjewa kamar gidan gano ko gidan haya irin na bari ga daki ku kuna kokarin ku can dakin kullun dambe da miji da mata kamar karnuka to yaro dama ba wurin ka kada yake koyan tarbiyya ba da wa'inda ke zagaye ko ku ba ku yi wata ran yana gani a can kuma zai iya kofan na can yaje ya gwada a wani wuri ko yaje wani wuri ya bada labari to shi yasa yake da muhimmanci ya zama koda ma kamar su mutane ma gida zaka kama wurin zama ka gane su waye makotanka saboda kaka je ka gurbata tarbiyyar yaranka da makota da basu samu tarbiyya ba kuma su ma su sani in suka lalata tarbiyyar wani Allah zai kama su saboda kai kana kokari akan naka su kuma suna abubuwan da babu da'a a ciki za a yaro zai iya kofa kuma su ne sila so ya kamata ya iya ma'aurata duka su gane doke bai dace ba aure ana yi ne saboda so da kauna da zaman lafiya in ka gaji da mace akan ka zo ka ringa kilanta kawai ka ce mata ka gaji ka sallame ta ta tafi gida ka sai ka samu wani da ke son ta ya aure ta amma babu soyayya a duka wasu suna cewa idi yana cikin soyayya amma ni dai a dai iya karance da ni har yanzu ban fahimci inda soyayya yake a cikin duka
gaskiya din da Laila da Laila
wannan ba doke suke yi ba wani an ji sai amma mutum da dai kariya kace a kashe ne akan akamata amma ba dai kai kuma ka koma kana taba ta ba
Ismail wani irin kallo kuke wa namijin da yake dukan mace ko maza kanku
a gaskiya muna mai kallo a matsayin namijin da ya kasa saboda wannan kasawa ne a ka'ida yanayin yadda ya kamata shi ne namiji dole ya kuma samu kuma dole ya kuma ce wato wasu yanayi wanda zai guje ma duk wani abu da zai kawo musu fada mata suna da tsaurin ido wani lokaci abubu idan ba ka hada da addu'a ba kuma kana da fahimta yadda zaka guje ma duka da sai ka yi duka ba dan daga zuciya daga fushi ya zo
haka sai shi da
haka rayuwa yi so wani lokaci mace za ta kalle ka wata kila kai ne miji ka fita ne ka sha wahala ka yi jayo da gida da biya kana mutu daya ka zo ka baya kuma kai kana ganin ma kamata ya ayaba maka to amma
ban san shi
sai ido amma ban san wannan ba in ka zo ka baya don Allah yadda bayan an zo cin abincin nan sai an maka gobe sai an tuna maka ba ce bari da ka bayar da bisa ba ko kuma ma bai ai yau ba ba na ma
wani lokaci ma idan dai cikon naira 50 ba ya mana 1000 ba sai ta nuna cewa yana cikin zaka biya
dai ga bayan ma kai da zaka biya to fa sai ta tura maka shi a fuskarka so wani lokaci sai ga maza da suke da dabara wani sai dina ba ta ansa ko da yayi shi shike sai ka da sai ta maka ko ta shi ba ta saboda idan baka kai zuciyar ka ne ta ba su ma da haka suke yawanci so sai ka yi haƙuri sai ka jure kuma kai ake tsammani dama ka fara wuri amma mata mata iyayen tsaurin bakin nan a daji
to Ismail an ce kuma maza mutanen mu kuma
to
bari mu koma ga maganar tarbiyyar yanzu a matsayinka na uba ko kuma kila makocin wanda abin ya faru ya kake hangen rayuwar yaran da aka tura musu wannan ra'ayin na kayan da rayuwa take
to wannan kamar yadda dai ya fara fada ne kuma kamar yadda abokan zamana suka fada maganan gaskiya shi ku ka samu yaran da ya kasance yana rama ma kowar shi duka to in kai wa zaka bibi yaran nan sai ka samu yaran nan na duka mata a wuce saboda wato shi duk abin da kake gani musamman harka na tarbiyya tarbiyya ya fi amfani da gani shi sa yaran mu sun fuffa uffa idan tuwa da kallo ba za ka san san da yaran ka abin da yake kallo a TV ke ba sai ran da kaga hai kai za ka ci wa fakar kai kaza in kai kaza da za ka ga kaman yana ji eh yana ji to amma fa bai zama a kwalwar shi
saboda aikin abin da
yake yawa ya fi kallon amalin da ake yi wanda ake gani din nan fa shine so dole kai uba dole ka bada misali na gaskiya misali mai kyau ka ga wani cewa kana hakuri har gara ma ƴaƴan ka su ga baba mu bara da hakuri dan ni na san gidan da za ka ƴaƴan
suna fada da kai yara
ba mu da hakuri
ya kuma ka
ga wani ba
gaskiya suna fada
so kun ba ya hakurin nan yake yi ba da wata kila dukan ta yake ba za su zama tifa cewa za su ga uban nan a cikin lokaci da
kuma ya mishi baya
shi yaro ba wai inda zai fada ma baka sani
sai
je ma aje ce baba mu ba su ka ba mai ne mun samu irin
haka ana
sai yaro ya ce ah ai baba mu dukan mamu mai kiyar kumbura mata fuska shi yana faɗa ne labari to amma sauran yara su ma suna koya haka to ka kinga an watsa a cikin al'umma kuma abin da ake gudu shi shi yasa muke tsara jan hankali ki tsara jan hankali ƙan uwan mu maza mu tsara haƙuri haƙuri ba ta da iyaka amma haƙurin za mu ta tsara shi ne kawai ba fita
maza mutanen mu an gida duk wani tattaunawa da ake kai dai akan dai magana mazanne da kuma irin zuciyar da suke yi an ce mu muke bata maza ta kai ka haka din ma haka shin wani mafita ka kike ganin mace ya kamata ta fara ɗaukar mata da tsarin tagar hakan ya faru saboda in har aka bari ya ci gaba ko dai ta bata fara haihuwa ko ta fara haihuwa aka fara to kasancewa ƴaƴa akwai ƴaƴa a tsakani zai iya bata musu tarbiyya me ya kamata mace ta yi tun kafin abin ya girmama ya zama da ƴaƴa sun gani ana yi kuma sun dauki abin
to kamar yadda dai muka tattauna duka tare a kan wannan issue mace ya kamata koyaushe tana da haƙuri ko min yaya ya zama ce gida da ba mace an ce ma ba gida ba ne so mace in ya kasance mace tana da haƙuri komai zai zo da sauƙi kuma ko akwai ishu a cikin gida mace bai kamata ta dinga gaya wa yara ba because na san akwai matan da suna influencing yara su against mahaifinsu don za ki dinga gaya musu wani lokaci ma ba gaskiya ba ki ce babanku ya yi
wato san mu shi
babanku ya san sai ki ga kin yi sassin yara na su zama ba sa son mahaifinsu da sauransu ko kuma in akwai bacin rai ki nuna musu cewa akwai bacin rai tsakanin so duk yana affecting yara so in akwai wani abu tsakanin ki da mijin ki kuje dan ki kuje ku sa ku zanna ku yi magana ba zai fi karfin abin da za a iya a sasanta ba ba kuma gidan da za a ce ba a samun
haka
kaje mace da miji ana san amma yanda kai manager ɗinka naka shine zai zama issue
wato naka naka
na fiye
kamar da hankali akan
naka kamar da hankali akan naka kuma kare ya affecting yara
wato kai hanga shafan rayuwar yara
kare shafan yara
madalla madalla yanzu kuma lokaci ne za mu bude muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1 202 205 2655 madalla masu sauraron mu mun sami kiran mu na farko daga birnin tarayya Abuja da wa muke magana
Assalamu alaikum
Wa alaikum salam da wa muke magana
Barkan ku da aiki sunana Ashiru ina kiran ku daga Galadima Abuja babban birnin tarayya
To Ashiru yau dai ka ji maudu'in namu akan cin zarafin iyali wanda yake kawo tabarbarewar tarbiya ga yara me zaka ce akai
eh gaskiya tun garafin mata gaban yara ba karamin matsala ba sai in mutun yana da matsala da iyalin shi ya kamata duk da za su fuskanci juna su daina tsayawa gaban yara a rika samun wuri ana cewa bayanci juna shi da ita gaban yara ana yin wannan abubuwan kuma duk abin da ake suna dauka gaskiya ko kaga suna cin garafin uban su ma ko kuma dai makamancin haka gaskiya da fatan dai kowa za ya gyara sai lafiya
to mun gode da wannan kira naka Ashiru sai kuma kiran mu na gaba da wa muke magana
Muhammad kuna magana ne da Muhammad Awul baban yar sabur kuma to cikin jihar Bauchi Najeriya
muna jin ka yau dai ka ji maudu'in nan ne zaka ce a
eh wallahi matan su suke jawa irin wannan abubuwan sai zaki ga mace ga ƴaƴan a gaban ta ga mace amma ta da kuma wa iyara zaki dan kusumar dan kaza dan menene a gaban uban dan uban da ya jawo shi dan abin da zai fada ai mu maza da mu matan yin hakuri mai magana baban yar
to mun gode da wannan kira naka daga jihar Nasarawa da wa muke magana
to alhamdulillah kuna tare da mutum na mutane garba salin likita radio na garin Agwa Bundun jihar Nasarawa
muna jin ka
a gaskiya game na'am to a game da cin zarafin yaya mata ko kuma zarafi wanda yake inda za a so ba inda kun shirye samu wato biyayya tsakanin mace da namiji nayi bari na bari shine zai kawo ainihin matsala tsakanin uwar gida da mai gida kuma man bangaren yaya mata wajibi ne mu iyaye maza da mata mu kare musu haƙƙin su mu dinga cin zarafin su ina gudunmu wanda zan bayar kenan da fatan
to mun gode da wannan kira naka daga jihar Niger da wa muke magana
Ibrahim mai wankin hula a garin Lagos a Kimba
muna jin ka Ibrahim mai wankin hula
to masha Allah abin da nake kira ga ainihin musamman mu mazaje abin da dai kowa sani ne musamman mu musulmai sauki hannunka ko sanda ko ta gudana ka buge mace abin da Allah ya haramta ne ya kamata mu kiyaye da wannan sannan su kuma mata haƙin da Allah ya daura musu na biyayya to su daina girman kai da ainihin jiji da kai ko wala da su biyayya tsakanin da Allah domin saboda mafi yawanci mu mazaje wasu ba su da hakuri abin da mace zai masa zai masa wani zai iya jira wani ba zai iya jira ba dole ya buga ina fatan dan Allah mu jona hukubar da ainihin malama mu suke mana ko lokaci akan abin da Allah ya haramta da dukan mace assalamu alaikum
to mun gode da wannan kira naka Ibrahim mai wankin hula da wa muke magana
kina assalamu alaikum
wa alaikum salam da wa muke magana
kina magana da lawan nan lawan da ke nan kamfanin fate da ke jaji
muna jin ka a gurguje me zaka ce
to ala kullu halin da Allah da annabi mutanen mu masu kiran waya sun sha kiraye da Allah wannan fili da kuke ku dan kara mana saboda minti 30 ne ku ba mu koda minti 10 ne
ta
eh ku huta lafiya
to mun gode da wannan kira naka masu sauraro da haka muka kawo karshen daukan wayoyin ku muna godiya a madadin wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Leather Gresham da kuma injiniyar mu ta yau na Shwan da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Hadiza Kyari da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya